الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحج فلا يميل ماء الحوائج ولا يقترب ماء الجديد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم الصافي وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ترى فأر قوان وتابا قوان وتايا لغا يا غباتا wato Allah madaukakin sarki ya saki hada mu a wannan gari na kafalcan wanda galibin ɗan uwa da muka hadu da su a wancan lokacin Allah ta'ala ya saki hada mu da waɗannan fuskoki a wannan lokaci. Ina roƙon Allah ta'ala ya hada waɗannan fuskoki a gidan rahama gobe alkiyama fi maqadi sidiqi inda malikin muktabi a wannan gari na kafancan mai girma da kudin jama'a tun daga gidan sarki muke Allah ya tsara masa lafiya. Abubuwa sun mana yawa shi ma sun mai yawa amma wallahi saboda san sadar alheri na san cewa wallahi ya fi shekara ɗaya yana ta ƙoƙarin ya za'a yi mu zo garin nan. Allah bai kaddara zuwan ba sai a wannan yanayi din kuma yana cikin ɗaiɗaikun ƴan uwa da muke da aminci da su. Wani abu na addini ya taso mana sai je muna iya kiran su mu ce su babu gudunmawa ko su taimaka kuma suna iya ƙoƙarinsu. Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa abinda ke hannunsa na arziki. Allah ya riƙe masa shi, Allah kuma ya buɗa masa hanyar arziki fiye da yadda yake neman arziki. Abinda ƴan uwa suka ce a yi magana a daidai wannan lokaci shi ne abinda ya shafi san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Garin kafancan ko shakka babu gari ne wanda ya san tarihi a tarihin jimin da aka yi na farko a wannan kerira. Abinda ya haifar da su shi ne zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun jihar Kaduna na haɗu da Katsina ba a raba ta ba a wancan lokacin. So abinda na ɗauko sai na ga yana da faɗi da yawa saboda na kalli ta fuskar asbab ɗin da za su ji cewa za ka ji kana son manzon Allah sabubban suna da yawa kafin a zo. So sai na ɗauki in lokaci ya bayar ko ba a nan ba a wani guri zan faɗa alamomin amma wata rana sai in faɗa asbab ɗin. Abinda ya shafi ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya ce ta yi ishara ta hanyar umarni, ishara ne amma umarni ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira mu ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani. A irin wannan tsarin kiran idan ka ji to in tafiya kake yi ta tsaya, in a tsaye kake zauna, in ka zauna kake to nemi guri ka fara zama da kyau don wani umarni zai fito daga rabbul izzati zai ce maka ko ka yi abu kaza ko ka bar kaza. To shi kuma tsirar ɗan adam dama tana da alaƙa da in Allah ya ce ka yi abu kai in ya ce ka bari ka bari. To sai irin wannan kiran shi yasa a Qur'ani yayinda Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu sama da so 80 ya ayyuhal ladina kafaru gaba ɗaya so ɗaya ce a Qur'ani. Sai malamai suka ce me yasa Allah ya ce maimaita ya ayyuhal ladina amanu amma ya ayyuhal ladina kafaru fa ya ɗaya ce kaɗai. Sai suka ce Allah bai maimaita kiran ya ayyuhal ladina kafaru ba saboda kafircin bai da kowace irin kima a gurin Allah ne. Yasa Allah bai da buƙatar ya ta kiran shi ya ayyuhal kafaru ya ayyuhal ladina kafaru wanda cikin suratul tahrim Allah ka ce wannan kiran. To dai wannan kiran sai ya ce mana to la tattakidu aba'akum wa ikhwanakum awliya, ku kuskura ku riƙe iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya nistahabbul kufra ala al-iman tun dai suka nuna sun kusanta kulci akan imani Allah ya kafa haka ba yana nufin cewa wanda ba musulmi ba kai rigima da shi a'a shi addinin sa kai naka amma akwai bodar da ba a tsallako ta sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani makiyin addinin Allah ya rike a cikin ku sai yace fa ulaika humu zalimun to wannan yana cikin azzalimai Allah ta'ala ya fara jarraba sahabbai da wannan to sai ba su zabin abu uku da abu takwas kuma yace ba za su taba haduwa ba sai dai a zaba ɗaya uku ko takwas yace musu kuka ce in kana aba'ukum in dai iyayenku daya me yasa aka fara da iyaye saboda duk ɗana kirki yana son babansa so na girmamawa na biyu wa abna'ukum da ƴaƴanku me yasa aka biyo da ƴaƴa bayan iyaye saboda shi kuma uba duk uba yana son ɗansa so na tausayi kamar yadda na faɗa na ce kaso da yawa na mutane magidanta rigimar rayuwa da suke shiga ai suna shiga ne saboda iyalansu ba su kuzarta Allah sai ya fara da waɗannan guda biyu ya ce kul in kana aba'ukum sannan wa abna'ukum sannan na uku sai ya biyo wa ikhwanukum da ɗan uwanku sannan na huɗu sai ya ce wa azwajukum da matanku mata wanda wani har addinin musulunci an sha samu wasu da yawa suna yin rigi su bar addini saboda mace sai Allah ya faɗi mace ita ce mataki na huɗu sannan wa ashiratukum da kuma danginku musamman su Laraba mu yanzu lalacewa al'amura ne suka ja dan uwa da dangi ba su da kowace irin kima a gurinmu amma shi Balarabe yadda yake alfahari da dan uwa da dangi a wancan lokacin saboda ko rigima ka je ka ɗibo in kana da dangi to ka ruwa ta sha yasa Balarabe a jahiliya shi kaɗai ne zai ga ana faɗa da dan uwan shi burin da ya faru ba sai shiga ne sai faɗa sai an gama ma zai tambaye me ya faru yasa suke alfahari da dangi yasa Allah sai ya ce wa ashiratukum da danginku na duk kenan kaga ya faɗi iyaye ɗaya ƴaƴa biyu ɗan uwa uku mata huɗu ashira biyar dangi sai ya ce wa amwalun iktaratumuha da dukiyar da kuka tattara kuka aje sannan wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da mutum yake ganin in ya ce zai yi addini kasuwancin zai rushe to bari ya haƙura ya bar addini saboda kasuwancin sai samuwa matsala wa masakinu tardaunaha da gidaje waɗanda kuka gina suka sa musu kayan alatu to kaga waɗannan guda takwas ɗin Allah ya ambace su ne saboda dukkansu suna da ta'alluki da zuciyar ɗan adam idan ɗa ne na kirki waye bai san babansa sannan uwa ne waye bai san ɗansa kuma wannan ɗabi'ance babu wanda a cikinsu za ka ga kana buƙatar wasu an ce ma ka so su saboda matsayin ɗa a gurin uba ya fi ƙarfin sai an ce mai ya so shi matsayin uba a gurin ɗa ba sai ka an tsaya ba dinnan da kowa da yake da ɗa waye ya taɓa maka waje ya ce ka so ɗanka ka ƙaunace shi saboda wannan ɗabi'a haka Allah ya sa abin to Allah sai ya ce to waɗannan takwas din ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi shin kun kusan su ne akan Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadin yada addinin Allah jihadi uku jihadu ta'limi farko jihadin karantarwa shine jihadin farko sannan sai jihadul mali jihadin wa al'umma tarbiyya di inda ake karantar da addini mutane zama suna iya bada lokacinsu zo su koyi addini yanzu tun daga Kaduna na taso na taho nan karatun da za a yi kwata-kwata bai wuce awa ɗaya ba kuma kashe wuta a ce awa biyu a gaba amma wani yana cikin garin nan bai da lokacin da zai zo ya ji me ake yi ko bai san abin da za a fata ba kuma ka tafi gaban Allah kana da uzuri Allah in ka kalli wasa'il din da Allah ke fitowa mutane da su na karatu nan gaba sai an kai ga hanyoyin da ranar maka da Allah da kowane irin yare ba zai yiwu ba ka tafi gaban Allah da uzuri ne jahilci in ka kalli yadda duniya take tafiya saboda Allah dama Allah yake sanarihim ayatina fil afaqi, sai mun nuna masa ayoyinmu a sansanin duniya, wa fi anfusihim har a kankin kansu, har sai ya bayyana lahum annahu alhaq, har sai ya bayyana ga kowa a duniya ya gane Allah ne abin bauta na gaskiya. Waɗannan abubuwan ana nan ana yi, to sai ya ce wa jihadin fi sabilihi, jihadin ta'alimi, jihadin karantarwa, jihadin mali, a ce ku ɗauko kuɗinku ku bayar don a yi addini, kowa ya riƙe kafin a tafi jihadin nufi. Ina so duk wani malami ya sani cewa duk al'ummar da ba ka yi mata tarbiyya ba tana iya ba da lokacinta a kan addini, tana iya ba da kuɗinta, har ya kake kake su ba da ransu, domin lokaci da dukiya ba su kai rai ƙima ba. Wanda zai iya ba da lokacin shi ba harkar addini, zai iya ba da kuɗin shi ba, shi kake tsammanin zai iya ba da rai shi. Da shi yasa ka ga manzon Allah da yake ya fi kowa iya tarbiyya, sai ya tarbiyyanci sahabbai a kan waɗannan matakan uku. Ya fara jihadin ta'alimi a Makka shekara 13. Saboda haka karantarwa ne ta dole musulunci ta farko a Madina, ƙarƙashin jagorancin Mus'ab bin Umair. Sannan ƙarƙashin wannan ne da aka zo Madina, Allah ya taɓa ilani a kawo kuɗi. A kawo kuɗi, sannan aka saba masa da suna iya ɗauko kuɗinsu su bayar don addinin Allah. Shi ya sa Abu Ayyub al-Ansari lokacin da suka je wani yaƙi, ko ba sai ake so a shiga Abuja an rasa wanda zai shiga, sai wani daga cikin musulmi ce zai shiga, sai aka yi kunnun bala aka tura shi ya faɗa ta inda ake ganin akwai haɗari. Sai wani ya ja ayar cewa ai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalluka, kar ku jefa kanku cikin halaka. Ya ce ga shi nan ya jefa kansa cikin matsala. Ya ce masa a'a bari ka ji, ba haka ayar take ba. Ya ce mu mutanen Madina lokacin da muka je za mu ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba ta biyu da aka yi bayan ta farko cewa suka annabi ya baro Makka ya taho Madina, za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai manzon Allah ya isar da saƙon Allah. Ya ce to da muka taho muka ga addinin musulunci yana kai inda ya kai inda ya kamata, yana yaduwa yana yaduwa, yace abin da ya kamata mu ɗauko kuɗin mu baba dan ka ci gaba da ciyar da addini. Sai mutane suka fara ja baya. To a lokacin ne da aka fara ja baya, maimakon a ɗauko kuɗi a bayar aka ki, sai Allah yake to wa amtu fi sabilillah, kaga sai da aka fara gabatar da tamfaki ku ciyar dan addinin Allah ya tsaga. Sannan wala tulqu bi aydikum ila tahalluka, kar ku jefa hannayenku cikin matsala. Duk mutumin da yake da damar ta zai taimaki addini da ita ya riƙe yake, kuma damar ina faɗa muku ta lokaci da ta ƙarfi da kowace iri yake, wallahi ya jefa kansa cikin matsala. Wannan shi ne ma'anan wala tulqu bi aydikum ila tahalluka. Shi yasa Imam Malik ya kawo hadisi cikin kitabul jihad a cikin Muwatta, da aka gama yakin Uhud na biyu za a juya a koma gida, sai manzon Allah ya juya ya jujjuya sai bai ga wani sahabi ba, ana ce masa Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Sai annabi ya ce wa sahabbai man ya'tini, waye zai zo min da bi khabar Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Sai wani mutum ya miƙe ya ce ana ya Rasulullah, ni zan je in nemo maka labari. Bayan matsalar da aka samu an kashe mutum 72, abin da ya faru ya faru, annabi ya juya sai ce yana neman wannan sahabin bai kai shi ba, ya za a yi? Sai wani mutum ya ce ya Rasulullah bari in je in nemo maka shi. Zahaba ar-rajulu, sai wannan mutumin ya tafi ya tsufu bainal qatla, yana ta kai komo tsakanin gawutun da aka kashe, ya je ya dawo, ya je ya dawo, ya je ya dawo. Sa'ad bin Rabi' al-Ansari bai riga ya mutu ba, ko sai ya dago kai shi, sai ga mutumin yana ta kai komo. Sai ya ce masa masha Allah, kana kana ta kai komo ne, me kake nema ne, me faru? Yana jiyowa sai ya ga shi ne, sai ya ce masa ba asani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la atihu bi khabarika, annabi ne ya aiko ni dama, ya ce in je masa da labarin ka. Sai ya ce to in ka je ka ce wa manzon Allah ina gaida shi, sannan ka ce wa annabi nan inda ka ganna an riga an harbe ni, da mashi da kibiya da suka kusan guri 11 an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba sannan yace ka ce ina gaida annabi da halin da nake ciki sannan yace masa in ka je sako na ga ragowar mutanen Madina yace wa akhbir qaumaka ka ba ragowar mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah yawm al-qiyama ba wani mutum da yake da uzuri a cikin ku gobe al-qiyama in qutila rasulullahi wa wahidun minkum hayy in aka kashe annabi wani a cikin ku yana kare yace wallahi sharadi in rigima ta taso duk ku fara mutuwa kafin annabi ya mutu yace amma wallahi in rigima ta taso annabi ya tafi ya bar wani a cikin ku wallahi ba wanda yake da uzuri a gaban Allah cikin ku yace wannan ne shine wasiqa ta shine sakona to kaga Allah sai yace ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ku kusan sa kan Allah da manzon Allah ne da jihadin hada addini in kun ce eh sai yace to fatarabbasu ku je ku jira wannan ba ana nufin ku jira bane fidul amrin ne malamai suka ce littahadi tauratar da kai ake kaman yadda mutanen annabi salihu suka kashe sahuwa dan an ce kasa kashe ta Allah yace musu qala tamattu fi darikum salasata ayyam ku sha an ba ku tilla na kwana uku azaba za ta sanda aka ce ku tukusha ji dadi kana nabin an ba su damar su ji dadi ne kaman kai ne yanzu karamin yaro wani ya mai abu ya kuro shi ana tattare shi kafin a zo gurinka ana cewa ya hakuri ya tsaya ran da Allah in sama da kasa za ta tafiya ba gari ana zuwa daidai gurin kai kuma ga wani tsafi ya zo gurinka da ya zo sai ya ga nan din kuma kawai ya cinye shi in ya miƙe sai ya hada wancan da Allah ya ce wani an ce ka hakura ka ce dan Allah gashi ka bari dan Allah bige shi sannan yake cewa dan Allah bige shi kai ka san ba roƙon ka yake ba yana maka ma biya ka bagai kai ka san wannan dan Allah ka bagai din ka san cewa ta hadidi ne in kai ka san abin da zai biyo ba to fa tarabbasu ku je ku jira ana nan ku jira bane za ku gane kurin ku hatta ya ati Allahu bi amrihi Allah zai zo da al'amari ko nasara ko kaza ko mutuwa inna Allah wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ba zai shiryar da mutane fasike ba to shine malamai suka ce wannan kalmar da aka kawo qul in kana aba'ukum abin da ya biyo ba ismu kana ne ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi da daliban da suka san nahu shine khabaru kana sannan aka kawo shi a matsayin ismu tabdil ba laifi bane ka so matarka ba laifi bane ka so danka ba laifi bane in kana da kudi ka so so amma a ina matsalar take daga lokacin da ka ji ka fi son matarka da danka da iyayenka da ɗan uwanka da dukiyarka akan Allah da annabi da ya da addinin Allah to ka samu matsala yasa Allah sai ya ce ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi shin kun kusan sa akan Allah da manzon Allah ne da jihadin ya da addini ku je ku jira da wannan ayin ne malamai suka ce hatanil ayatani wa'annan ayin guda biyu fadullani ala wujubi taqdim muhabbatillah suna nuna wajibi ne a fara gabatar da san Allah wa rasulihi da kuma san manzon Allah a kan duk wani abu da ake so a duniya wannan shine asali na farko dalilai a cikin alqur'ani da suke nuna da sunna alamar cewa kana san annabi saboda inda mushkilan mu take wai abinda mawaka suke cewa wai wa kullun yaddi waslam bi laila amma wa laila la taqiru lahu bi zaka kowa zai miƙe ce maka shi mijin laila ne amma inda mushkilar take ita kuma laila dawa dawa ta yadda tana san shi ba wanda ba zai ce maka shi masoyin annabi bane amma inda mushkilar take shin akwai ma'auni da alamomi da ake gane masoyin annabi da su akwai shine zan faɗi mafi muhimmanci in lokaci ya bayar abu na farko shine ittiba'un nabi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ina so mutane ku gane wani abu maganar soyayyar annabi fa da ake kai san annabi shi fa annabi kisarsa a gurin Allah ta fi karfin Allah ya tsaya na tallata annabi cewa a so shi kamar yadda ka san cewa iyaye a Qur'ani dan girman Allah a nan cikin waye san wata aya a Qur'ani tun da farkon ta zuwa ƙarshe wacce Allah ya bada umarni ya ce a so iyaye. Dan Allah wannan ayar a Qur'ani wacce Allah ya ce a so iyaye akwai ta, amma a bi iyaye akwai ko babu? Akwai. Me yasa aka samu ayar bin iyaye ba a samu ayar cewa a so iyaye ba? Saboda a ɗabi'ance ne, haka Allah ya ɗabi'ance ɗan adam, ba ka buƙatar in kana ɗa a ce maka ka sowa. Amma yanzu kuma har yanzu akwai matsala. Me matsalar? Mutum yana iya ce maka yana san iyayen shi amma bai musu biyayya. Allah ana samu ko ba samu? To shi kuma uba ko ƴaƴa kake da shi, idan suka ce suna son ka su duka, da Allahwa kake gaskata soyayyar shi, wanda yake maka biyayya in ka ci yayi yayi, in ka ci ya bari ya bari, da wanda in ka ce gonan gabas za a tafi da safe ya ce shi yamma yayi, ko kuna zaune daga ƙarfe shi ya kalle ka ci ba wani shege. In ba wani shege kuma kuna biyu, waye rabi? Amma kaga wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, a tsakata musu akwai, a bi su akwai. So mutane muna so ku gane isar annabi da girman annabi da matsayin annabi a gurin Allah, da yadda Allah ya ajiye annabi kima sadiri. Annabi fa ya fi ƙarfin a Qur'ani, Allah ya zo yana tallan annabi yana cewa a so shi. Saboda a ɗabi'ance, kamar yadda in lokaci ya ba za mu kawo sabubban da ke sa ka ji kawai da ka ga annabi za ka ji kana ƙaunar wannan mutum. Dan labarin tambaye ku, duk mutumin da yake a cikin al'umma ka ɗauki sifa guda goma kawai. Na farko a ce muku jarumi ne, ɗaya. Na biyu a ce muku yana da ilimi, biyu. Na uku a ce muku ya iya bayani, uku. Na huɗu a ce yana da gaskiya, na biyar a ce yana da amana, na shida a ce yana da kyauta, na bakwai a ce yana da haƙuri. Haka ne ko? Wani mutum ne zai haɗa wannan kwalitin a cikin al'umma yana rayuwa da ita? A ce mutum ne gashi Allah ya bashi arziki, gashi yana da haƙuri, gashi yana da amana, gashi yana da ilimi, gashi ya iya magana, gashi sadauki. Ka ɗauki waɗannan kaɗai ka taraba da zuwa, don Allah ko ɗan adam da zai haɗa waɗannan kwalitin yana rayuwa cikin sosai, ko ba musulmi ba ne sai kaga suna ƙaunarsa. In wanda ba musulmi ba, saboda yana da kyauta za su zo da bukata ya musu, don Allah za su so shi saboda kyautar shi ko za su so shi ba? To duk irin waɗannan ɗabi'un da za ka tattara a ɗan adam, wani ɓangare yake haɗawa ka ga a cikin al'umma ana ƙaunar wannan mutumin. To babu fa wanda ya cika waɗannan ɗabi'u ɗari bisa ɗaransu da ƙarin ma waɗanda ban faɗa ma, kamar annabi Muhammad. Da za a nabi yinsu duk irin can da Allah ya ba shi ya zama an ɗauki rabin kan duniya an ba shi shi kaɗai. Abu ne wanda ijma'i ne na malamai, ba a haɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da annabi Yusuf. Hassan bin Sabit da ya rayu da annabi, kaga shi yake faɗa cewa ahsanu minka lam tara qaini wa ajmalu minka lam talib nisa'u wa ahsanu minka, mutum mafi kyau a duniya irin ka yace kai lam tara qaini, ido na dai bata taɓa gani ba. Wa ajmalu minka, mutum mafi jamala lam talib nisa'u, in dai ya mace shi a doran kasa bata taɓa haifar irin wannan din ba. Sai yace kulitta mubarra'an min kulli aibi, an halicce ka baka da kowane irin aibu, ka annaka kada kulitta kama ta sha'u. Kamar annabi sai dai faɗa wa Allah, ga yadda nake so ka halicce ni, sannan Allah ya halicci annabi haka. To ballantana mutum kyakkyawa muna cikin al'umma ko don saboda kinsu kai za ka ana kai shi, haka ne? To sai ya zama to irin waɗannan kwalitis ɗin da nagartar, ba wani mutum da za ka haɗa shi da na manzon Allah. To irin wannan a ɗabi'a da Allah ya sa wa mutane, in mutum yana rayuwa da su cikin al'umma yana da waɗannan ɗabi'u zaka ga musulmin su da wanda ba musulmin su ba kowa ɗabi'ance zaka ga yana son wannan mutum da wannan ne yasa ko ga annabi ya faɗa cikin Allah ya tsaya yana tallata shi a Qur'ani cewa su annabi sai ya ce kawai abu annabi Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratu Ali Imran yace wannan ayar malamai suna ce mata ayatul imtihan walittiba wasu mutane ne suka ce suna san Allah Allah yake ƙarya kuke in kuna san Allah to ba aure Allah ta'ala yace kul ka ce musu in kuntum tuhibbunallah in dai da gaske kuke kuna san Allah to ga ma'auni ni Allah ban yadda ni kaina kuna so na ba fattabi'uni ga dan sako nan na aika ku dan sako a lokacin ne in kuka bi dan sakon yuhibbukum Allah to Allah sai ya so ku sannan ya yadda cewa kuna san Allah wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim sannan a ayar kaga da Allah ya faɗa haka sai ya ce to kul ka ce musu atiu Allah wa atiu ar-rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallaw amma in kuka juya baya to fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai san mutane kafirai kaga wannan shine ma'auni babba na farko da zaka gane masoyin annabi na hakika wajen bin manzon Allah shine a ma'auni na farko to sai ka duba kaga mutanen mu mutum zai ce maka yana san annabi amma annabi yayi gabas yayin ma bal ma abin da ya tabbata annabin ya zo da shi daga gurin Allah wani a kan wannan za ku fara rigima da shi an zo masallaci kai ka ci ayi kirin sallah irin yadda annabi ya kuma shi kuma ya ce sahabban haka rai kai ka ce annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli tunda yayi sallah wa ayi sallah irin yadda aka ga yana shi kuma ya ce ba haka rai ba kai ka ce ayi kaza irin na annabi shi ya ce ba haka rai ba sai ka yi kokarin hatta fuskarka da wancayinka bari kai kokari ka kwatanta yadda annabi ya ce shi ya ce ba haka da'i ba ya da'i a cikin wannan aya akwai abin da malamai suke ce masa al-nasa'iful balagiya babu lokaci na farko Allah madaukakin sarki da ya kawo al-amru a cikin aya da kul malamai suka ce yufidu lihtimama bi hadhihi al-haqiqati al-azima dan ya fa'idantar da kai cewa wannan abin yana da muhimmanci hakikanin sa kuma babba ne shi yasa Allah sai ce annabi kul sai aka fara da fi'il amri na biyu a cikin ayar akwai abin da ake ce masa isti'madu azati sharti kayan aiki sharadi da aka yi amfani da su alga ta mallam in kana karanta qur'ani da uslubin annabi in yi magana wata magana ba za ka gane ta ba za ka girmama ta ba sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsakana da alaƙa da sanin larabci mai kyau kuma ka ba wata magana karanta ta kawai za ka yi ka wuce za ka yi amfani da in a ciki wannan in din lil imtihan wal ittibar dan jarrabawa na daga da hani shine in kana da awta kum sadiqa in dai da awan da kuke cewa kuna san annabi da gaskiya ne to ka kuma dalila alaiha kai da dalili ki kace kuna san annabi sannan abu na uku cikin ayar wanda yake shine lasa'iful balagiya shine jawabul shar'i jawabul shar'i da yazo inda in kuntum tuhibbuna Allah jumla ce ta shar'i fattabi'uni fa'un wata'a fi jawabul shar'i adaban da suka sanna hau dalilun ala anna littiba'a jawabul shar'in dalilin ya akan cewa bin manzon Allah huwa burhanul mahabba shine hujja da gaske cewa kana san annabi amma a ce annabi ya ce ka ce baka yadda ba ya ce ai ka ce baka yadda ba ka za a sannan abu na hudu a cikin ayar da Allah ya ce yuhibbukum Allah Allah zai so ku muqabalatun bil iya aka malaman balaga suke cewa shine fa man ahabba Allah haqqan bi ittiba'i rasul duk wanda ya so Allah da gaske ta hanyar bin annabi to ahabbahu Allah shi kuma Allah zai so shi sannan abu na biyar cikin abin da suke cewa la sa'iful balagiya qaddama al mahabbata ala al maghfira Allah sai ya taqdimin gafara wato soyayya akan gafara da anna mahabbata Allah a'zamu al ni'am domin Allah ya fara santa a duniya ita ce ni'ima mafi girma min samaratiha, to daga cikin amfanin da zaka samu in Allah ya so ka shine magana. Shi yasa zaka ga sahabbai da suka so annabi da gaske kafin su bar duniya su kadai suka samu abu biyu, suka samu tabbaci suna san Allah, kuma Allah ya ce ina san ku. Ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaga suna san Allah, Allah yana san su. Sannan wani gurin ma Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaykum al-imana, Allah ya so muku imani. Wa zayyanahu fi qulubikum, ya qawata imanin a cikin zukatanku. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, sai ce ulaika humur rashidun. Sannan suka samu abu biyu bayan wannan, na ɗaya to na biyun shine suka yadda da Allah, suna taka doron ƙasa, kuma Allah ya ce na yadda da ku. To shi kuma ka samu yadda Allah a duniya in kafin a je lahira, ko kun san cewa ya fi aljanna ma girma? Allah ne ya faɗa cewa ridwanun minallahi akbar, ka samu yadda Allah. Saboda haka su sahabbai ba maganar shiga aljanna ake ba, sun mutu nan, sun fi ƙarfin wannan. Abinda suka fara samu na cewa Allah ya yadda da su a duniya, ya ma fi aljanna girma. Shi yasa idan kana karanta Qur'ani za ka ga dukkan ayoyin da suka zo da jannatin tajiri, sai ka ga min tahta banda kwaya ɗaya cikin suratul Tauba. Allah ta'ala ya ce wa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari, yace walladhina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum wa adda lahum jannatin tajri tahta bi min tahta ba. Ita kadai ce a Qur'ani. Sai malamai suka ce me yasa Allah dukkan ayoyin Qur'ani zai ce min tahta, amma da yazo maganan wa'annan bangarorin biyu al-muhajiruna wal ansar babu min tatiya. Sai malamai suka ce saboda a nuna maka aljannan sahabbai, tabbacin ta yafi na kowa, shi yasa ba ma sa bukatun min tatiya. Shi yasa Allah sai bai faɗa haka ba. Musannan abu na shida ciki Allah da ya ƙara maimaitawa, sai ce atiullah wa atiur rasul, suka ce izharu bayyanawa ne li anna littiba'a laysa mahabbatan qalbiyya faqat, domin san ba wai kawai da zuci ba kawai ina so, a'a bal huwa tarakatun wa imtisalun, da'a ne kuma in annabi ya ce ka yi abu, in ya ce ka bari ka bari. Wannan shi ne daga cikin ma'auni babba. Sannan aya abu na bakwai ko takwas da ke ciki da ya ce fa in tawallau, malaman balaga suka ce ijazun balighun, akwai ijazi taƙaita magana kuma akwai balaga a ciki. Ta'aradu an ta'atu wa littiba, in kuka bujire kuka kuwa annabi da'a kuka ci bin shi. Sannan abu na tara fa inna allaha la yuhibbul kafirin, suka ce tazyilun, akwai ƙarin bayani yubayyinu quduwati li itradi ala rasul, yana bayyana maka haɗarin bujire wa annabi ka juya masa ba. Wa annahu min sifatil kafirina, amma wallahi idan ana cewa annabi ya ce a yi abu ka ce ba za a yi ba, a ce ka bari ba za ka bari ba, da yi su bari ma su yi kuma ne nan gaba in ba kai wasa ba sai ka kaza da karfi. Sannan wannan ayoyin guda biyu, wa'annan ayoyin guda biyu sun haɗa baina targhib tsakanin kwaɗaitarwa wajen samun soyayyar Allah da gafarar Allah da kuma tsoratarwa akan akibar bujirewa annabi da kuma kafirci. Huwa min ablag asalib alqur'ani fi tarbiyati wa da'wa, dama hanya ce ta qur'ani wajen tarbiyyar mutane da musu da'awa. A hada abu biyu, akwai at-targhibu wa at-tarhibu, haɗaitar da mutane da kuma tsoratar da ainihin wato su. Allah madaukakin sarki ka ji dan alfazazi da yake fara cikin ishiriniya, yace tayamman bihi kun mutabarruku bismihi, sai yace wala ta'du fi shay'in tariqata rasmihi, faqad qasama al-maula lahu khayra qasmihi taraqa ila sab'i tibaqi bismihi waqad ashrafat amlaquha wa tajallati. Kaga galibin su karanta littafin su ba fahimta su, kun ka karanta ishiriniya tun daga baitin farko da yake maka khalilan ya uza bil muhassab wanzala wala tabja, yana so ya nuna maka abinda annabi ya karanta fa ta kace ne, shi yasa yake maka zai sauka annan, yace khalilan ya ku masoyana guda biyu ku ta ku karkato wanzila ku sauka bil muhassab wala tabja na khayfi, sai yace kada ka karkace da masjud khayfi, inda annabi ke ishara alfazazi yake maka abinda annabi ya karanta ya tabbata cewa sunna shi ne, karka kauce mishi akan shi zaka da to shi yasa da yazo wajen tabarruki sai yake to tiyamman bihi ka nemi tabarruki da annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga mu mun yadda cewa ana neman tabarruki da abin da ya fito daga jikin manzon Allah san da yake da rin sai muka ce to wannan nashi ne shi kake tare a hada annabi da wani wannan yasa bayan annabi ya bar duniya baka taɓa ganin sabai a matsayin Abubakar da ya fa kowa ba ya zo yana alola ana wawasu kan ruwan shi ko ana tace da ke ko za a ɗiba ko ya kaci wani ya tare cikin sabai wannan kususiya ce kake ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sumama lokacin da annabi ya aika dan sako kasar Yaman yace yaje ambasado sai sumama ya kama dan sakon manzon Allah ya kashi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya ta'addanci ne ko yanzu a duniya ba a yi din rigimar da za a yi ba za a kama jakadan wata kasa a kashe ko matsala sai ta faru sai dai a cikin kara shi ake ya koma kasar da ya gudu to da kama ambasadan wata kasa ta kashe neman fitina ne to ne kama dan sakon manzon Allah ya kashe sai manzon Allah ya ce to yanzu ina buƙatar a ɗauko min sumama don ya tsokali Allah da manzon Allah faɗa su kuma sahabbai a irin tarbiyyar da annabi ya masa ta biyayya ga annabi ina rantse muku da tsarkin kaɗaikar zatin Allah da annabi yana da kun ga masallacin nan in ya ce wa sahabbai ku ɗauko shi wala ba wanda zai tambaya annabi ya ce haba ya rasulullahi ala ka kalli wannan masallaci ka ce a ɗauko shi wallahi ba sa jin cewa ba zai yi wa annabi ya ce a ɗauko abin da ba zai ɗauko ba zai yi wa shi yasa annabi yana cewa a ɗauko shi ya tsokana Allah da manzon Allah faɗa ka umme sai aka tashi karamar rinjira haka ne kafin ka ce ne an je Yaman an ɗauko su mama an zo an ɗaure shi cikin masallaci kamar yadda Hadisa ta Hatib ibn Abi Balta'ata ana zaune shi Hatib bai da kowa a Makka ya baro dukiyarsa da iyalansa da waye to sai ga annabi yana shirye-shiryen zai tafi Makka sai ya ɗauki takarda sai ya rubuta sai ba wata tsohuwa ya ce gashi ta je ta sanar da mutanen Makka annabi zai zo tana tafiya ta yi nisa annabi ya tashi sai da Ali Khalid bin Walid bin Sinad bin Aswad da Salman al-Farisi ya ce tafi ku bi matan nan za ku same ta a guri kaza daidai in kun je ku karɓo min kaza kuma da suka bi ta inda annabi ya ce za a same ta nan suka same ta da suka zo suka ce ba mu wasiƙar da ke hannun ki sai ta ce ba ko suka ce ta bayar ta ce babu suka ce ai bai yiwa suka ce sun rantse da Allah in za su kai su yi mata tsarara don karɓar wannan sifiri amma wallahi wanda ya ce su zo su karɓa ba zai yiwu ba su zo su koma sai mai babu in ita ta ce babu annabi ya ce akwai kuna nufin annabi ya yi ƙarya kenan kaga bai yiwa ai to suna da yaƙini ba yadda za a yi annabi ya ce akwai abu kuma su zo ta ce babu kuma annabi ya ƙarya ita ce gaskiya wallahi ba zai yiwa to shi ne da aka zo aka ɗaure shi a jikin masallaci kwana ɗaya manzo Allah ya fito ya kalle shi a jikin masallaci ya ce sumama me kake tsammanin zan ba ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kashe ni ka kashe mutumin da ya cancanta a kashe shi dan ka tura dan sako na kama shi na kashe in kuma kana so in biya ka diya zan biya ka idan kuma ka min afuwa ka yafe min wannan kuma kowa ya san halin ka sai da saka haka da shi har so rana ta uku sai manzo Allah ya ce ku sake shi to yana daura a cikin masallaci bayan an sake shi ya musulunta shine yake faɗa cewa yayi yawo a duniya ya je kasashe su fafawas ina ne a lokacin yace ya ga yadda ake girmama masu mulkin su yace amma ya rantsa da Allah tun da yake bai taba ganin wani dan adam da ake girmama ba irin yadda sahabbai ke girmama manzon Allah to a lokacin ne yake cewa mutumin da in yayi kaki ya tsoho ka kusa a yi rigima saboda kowa yana neman ya ɗauka ya shafa a jikinsa saboda tabari mutumin da in yayi ruwan alwala haka ne amma yanzu wannan matsayin wanda sun zo sun rabawa kansu da su da annabi sun ce ɗaya ne, kuma kai kana kokarin ka nuna wannan khususiyya ce ta annabi kuma sai kai ne mutumin annabi, ya za a yi. To shi yasa sai ya ce to tayamman bihi, ka nemi albarka da jikin annabi lokacin da yake dare, yanzu da ya bar duniya sai ya ce wani wata barruku bisu ne idan ka haifi ɗa ka sa mai suna Muhammad. Sai ya ce wala ta'adu fi shay'in tariqat rasuli, amma fa hanyar da annabi ya zana ka kauce mata. Wannan alfazazi ne yake faɗa wannan a cikin ishina su wada kasamal maula lahu khayra qasmihi talaqa ila sabab ittibaqi bi ismihi sayti wa qad ashrafat amlaquha wa tajallati har yazo inda yace takannafa uhibbul ilahi wa sawnuhu wa ta'iduhu fi kulli halin wa aunuhu mimma bihi qad qassahu Allahu kawnuhu tanamu uyunul ghafilin wa aynuhu bima shahidat fi laylaha takhallati ya faɗa cewa kai har yazo inda yace kai laqad majjadat minhu abarra mamajjadi ala kulli ma yuhdil ladar rabb munjadid sayti fala qadara illa duna qadri muhammadin ada alatil aqdaru an qadri sayyidi shafa kull qalbin min duna kulli illati ya ce laqad majjadat minhu abarra mumajjadin mala'iku sun girmama annabi muhammad kai girmamawa ala kulli ma yuhdil ladar rabb munjadid akalla abin da ake neman gudunmawa da shi din a girmama tansi da su kai shi yasa sai yace sai fala qadara babu wata daraja illa duna qadri muhammadin in dai ka cire darajar Allah to duk wata daraja tana kasan darajar annabi muhammad sai ce ta da'alatil aqdar an qadri sayyidi ita kanta daraja ta kan yi kan da kanta akan darajar wannan shugaban ne sai ce shafa kull qalbin min dana kull illati sai ce ka huwa al-khayru da'i ila khayri millati karimun جليل من كرام وجه التي سيتي حوى الفكر من ودحين حب وقلتي تكلت به الأيام أعصن حرية وحلت به الأبهام أعصن خلتي هو الخير الدائي أن نبشين زاقتي ميكرا إلى خير من التي زواج الدين جاقك ولا الدين سيتي كريم فنعلا مكرم سيني جليل بباني سيتي بابما ماتي بني صبو الحياة فتوني min kiramin wajallatin iyaye masu karanci masu girma sai yace hawal fakara annabi ya tattaro daraja guda biyu min wajahaini hubbin wa kullatin annabi habibullahi ne sannan khalilullahi to har yazo inda yake cewa kada baraka ne laqad faza man kana ar-rasul imamahu yaqudu bihi nahwa an-najati zimamahu wa kullu man ta'asa alayhi anamahu تسير رياح النسر شهرا امامه فاعداؤه ما بين خوف وذله يتي تو بركه لقد فاز يا ربوت من كان الرسول اماما كل wanda ya yadda annabi shine imam dinsa shine jagoran sa ya rabuta saboda in ka yadda nazo zan yi sallah ban iya ba ina jira ya annabi ya yi ni sallah in koya to lokacin ne ya qudu bihi nahwa an-najati imamahu sai annabi ya jalin zamun ka zuwa ga tsira amma an ka zo sallah kake a'a sai ba yadda annabi za ka ba yadda kai kaga ya nace za kai kaga ai shikenan ka gama sallar Allah ya watsar ma da kayanka shi yasa yace kullu man ta'asa alaihi anamahu haka hayyace tasiru riyahun nasr sharan amamahu to wannan gabar da na dauka yanzu kun ga ana magana ne akan biyayya annabi ita ce gaba ta farko don haka sai ya zamanto abu na farko kenan abu na biyu taqdimu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahad bayan bin annabi ka gabatar da san annabi sama da san kowa a duniya hadisin Anas dan Maliku ya faɗa annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'ina ba za ka taɓa zuma kana da imani ba sai ka fi san annabi sama da kowa iyayenka da ƴaƴanka da mutanen duniya gabaki wannan babu istisna'i kuma ka masu yin sharri suna cewa ba ma san annabi su tsoron Allah su bari kuma wallahi sun san ƙarya suke yi suna faɗa da bakin su shi yasa da ya zaman su suna mana sharri duba abinda Allah ke jarraba wasu da shi kun na fadawa cikin kurakurai na bayyanar maganganun da bai dace ba na taɓa janibin annabi a ɓangaren su da duk lokacin da ka jefi mutum da abin da kai ka san ƙarya kake yi wallahi ba ka barin duniya Allah ya jarrabe ka da wannan abu to sai zaman to wasu annabi yayi arhadda da shi suke cin kasuwa ko tanka tanka kuke da mutum da ka safe ihu sai ce ka kaga ji annabi ba ka samu da annabi abun biyan bukata ba kuma annabi ya fa karfin mi wannan mai da shi kayan biyan bukata mu ci dan mun safa da kai ko sai mu ci shi kenan ba ka san annabi abu na uku shine ta'atu yi wa annabi biyayya kuma makauniya biyayya manzon Allah ne kadai ake bin sadari bisa dari dari bisa dari ake bin annabi in ba annabi ba duk wanda zaka bi ka bi shi idan ka buke in kaga za a fada inda bai kamata ba to dawo baya saboda haka bahaushe da kaji yana cewa asali bin na gaba bin Allah duk kun san na gaban da in an bi shi Allah asali asali fa annabi ne fa in aka bi shi Allah aka ba aya ce bahaushe ya fassara yake bin na gaba bin Allah to na gaban da in an bi shi Allah aka bi shi ne annabi Muhammad saboda haka Allah ya faɗa cewa man yuqir rasula duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi to manzon Allah shine na gaban da in dai ka bi shi Allah ka bi shi ka amma wallahi in ba shi ba ko ka tsaya annabi fa za a fita ba jihadi ita li sahabbai ya nada musu komanda ce gashi nan wannan abin da yace ku yi ku yi abin da yace ku bari ku bari su yanzu a intikadin su suna bin shi ne saboda wa suna ganin saba umarnin shi saba umarnin annabi ne aka fita da aka tafi can a wani rin zafi ake kuma ba za a hakuri ba ran da aka shiga kabari ya ra'ayi da aka fita ya ga suna mai makauniyar biyayya shi kenan wanda matsala na faruwa sai ya ce a tara itace ba a san mai za a yi ba aka tara itace mai mugun yawa sai ya ce a kunna wuta aka kunna wuta ta kama rigirgi sai ya ce a shiga suna mai ba dare ba mu wallahi saboda imanin wasu daga cikin sahabbai tunda annabi ya ce a bi shi wallahi akwai wanda suka ce a shiga wuta wanda suka ce kai jama'a bota gunki wani aka daina da jihadin nan da aka taho da fasallan nan fa dan fa Allah ya raba mu da wutan nan maganan fa a shiga wutan nan fa ya fa kamata a tsaya fa a duba fa to sai wayanda suka ce kar a shiga sai suka rinjaye sai aka fasa shiga da aka fasa shiga da aka dawo gida sai aka faɗa wa manzon Allah aka ce ai ba a shiga ba sai manzon Allah ya tambaya ce da ya ce a shiga akwai wanda ya shiga aka ce a sai annabi ya ce wallahi da wani a cikin ku ya kuskure ya shiga da ya tafi kenan sai manzon Allah ya ce inna mata'atu fil ma'ruf to annabi ne kadai ake bi kun ga Allah haka yake wani wa ma ataqum ar-rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu alama ta hudu shine ar-rida bi hukmi yadda da hukuncin manzon Allah Allah madaukakin sarki rantsuwa yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ba wanda yake da imani duk duniya sai kowa ya yadda ba wanda zai hukunci shi manzon Allah wannan ko takaddama aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka hakura sannan ba za ka ji me ba kwanaki ai za ku ga akwai wani yaro dan mai duguri ina ganin ba fulata ne ana tattaunawa da shi a bidiyo ana faɗa cewa ga hukuncin mai sallah shi kuma yana cewa kana ana cewa annabi ya ce yace daga cikin annabi ya ce aka ce to shi kenan an gama kuma asali fa haka musulmi kamata ya zama duk irin zafin da kai da matsayin da ka dauka da an ce annabi ya ce ka dai cewa kawai kai ne ta hakura abu na biyar ta azima amrihi wa nahyi girmama umarnin annabi in yace ayi abu da kuma hanin da annabi in yace a bari a bari Allah ne ya ce mana fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi masu saba umarnin annabi su ji tsoro an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim abu na shida al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wa sallama koyi da annabi koyi da shi wato mun samu matsala fa Allah zai kiyaye yanzu mu koma muna koyi da turawa shine abin da yake binnan ki shine birgewa wanda musulmin da yake jin cewa da gaske annabi ya kai kololuwa a gurin shi wajen sanin kowane irin abu da ya dace ba yadda za ka yi shahada ba zai taba yiwa ba. Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuna da kyakkyawan abun koyi mai kyau cikin rayuwar manzon Allah. Ai tun daga tsarin aure da shawarwarin da annabi ya bayar da yadda shi ya zauna da nashi iyalan, tun da muka kauce ma wannan tsarin ne muka fice shiga cikin rayuwa, ba daga nan ba ne. Yanzu wayanda suka koma karanta littattafan soyayya na Hausa da kallon fina-finai, yanzu kwanan nan ma na ga wata FM wacce ta fito ta yi soke-soke, yanzu tana cewa in an matsa mata za ta fice ta bar addinin musulunci. To ba ma muqaddima ne wa'incan bayanan. Duk wanda kaga ya fara sukan musulunci dama ya makansa matsayi, amma bari ya takari musulmi. Sai dan an yi magana akan shi sai ce matsa mai aka shi yasa ya fice. A kullan ta fita ta ban musulunci, za ka ga gobe waɗanda suka fita nagarta da kwaliki da komai a duniya sun shigo. Waye ya taɓa shiga ya taɓa fita musulunci ya tutu musulunci ko ya rushe saboda ya fita? Addinin nan fa na Allah ne, shi yasa addini bai zo garin ka kuntan ba sai da annabi da duniya sannan ya zo. Don ku gane addinin akwai mai shi. Ko ba haka ba ne? Shi yasa in Allah ya aiko annabi, wasu suka minke da shi suna rigima da shi cewa da'awarsa ba za ta yi haka ba. Sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki annaban sai ya bar masu rigima da shi, sai ya ce muku to in kun isa, in kuna ganin shi ne matsala, bai da rai ga da'awar nan ku kashe kan kun isa. Yasa ko da annabi ya bar duniya addinin musulunci bai waye ci iya jaziratul arab ba. Amma din da kaga musulunci ya je a duniya daga baya, ya je ne annabi yana da rai ko ya je ne bayan annabi ya bar duniya. Don ka gane addinin a kuma shi. Shi yasa Allah ya ce to fa in ta tawallau, in kuka juya baya sabil qauman ghayrakum thumma la yakunu musalakum. To ko a gurin aure annabi sai ya bada shawara ya ce bangaren waɗanda za su bayar, bangaren wanda zai auro, kai wanda za ka auro idan ka tashi sai ya faɗa maka ana yin aure saboda abu hudu. Ana auren mace li jamaliha, saboda kika li maliha, li nasabiha. Sannan sai ya ce to kai bari in baka shawara fa alayka bi zati ddini. To sai muka ajiye shawara annabi. Haushe kuma da ya tashi cewa abinda babban hango yaro ko zai hauri ni ba zai mai ba? To shi kuma abinda annabi ya hango ba rimi ba, in sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango ba. Saboda nabiyun ne bi ghairil wahayi la yatasarrafu. Annabi ne in ba da wahayi ba ba ya tasarrufi. Su ta bangaren waɗanda za a aura ɗin sai ya ce idza atakum man taradawna dinahu wa kulluhu tazawwaju. In mutum ya zo yana da ɗabi'a mai kana da addini ku bashi aure. Wa illa in ku kuka ki ku ta kun fitnatu ku haddo fasadun kadi. Mata nan kuma ana gani. Ana gani ko ba gani? To sabawa annabi ya kawo haka. Allah ya ajiye cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Amma liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Abu na takwas sai daga cikin alamomi na san annabi shine al-iktisar min as-salati alayhi, yiwa annabi salati da kuma yawaita salati. Da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka, in zaka zauna majalisi idan za a faɗi sunan manzon Allah so 100,000 kana gurin shi, kuma ka kaji gadadawa annabi salati so 100,000. An fahimta ai? To wasu yanzu hatta salatin nan ma rigima ake da su a kan shi. Shari'a ta ba da sigar salatoci guda biyu. Akwai inda yake tauqifi ne, akwai inda yake ba tauqifi bane. Yanzu da zan yi muqaddimar karatu, salatin da nayi ba tauqifi bane, da nace wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyina wa imamul mursalina. Ko? Sai na hada da sahabbai da iyalan gidan annabi dukkan na shugul. Me yasa ya zama to ba tauqifi ba? Irin majal din nan shari'a ta bar shi a buɗe, kowane irin nau'in salati sai yayi. Amma a cikin sallah wasu gurare tauqifi ne, ba ka da ikon yin wani salati sai salatin da annabi ya karanta. Yanzu kamar sallar jana'iza, idan an zo kabbara ta farko ba fata ce farko ba, kabbara ta biyu. Yanzu yana da iko in kirkiro wani salati a gurin in nishi in ajiye salatul ibrahimiyya. Waɗannan mutanen yanzu wasu daga cikinsu sun canza wani salatin suke a gurin. Kuma ka ce ba daidai ba ne abu ya zama bala'i, kai bal ma hasali wasu a cikinsu sun ce wasu salatan da wasu malama suka samu ta wata hanya ya fi salatin da annabi ya karanta da baki shi. Tsakaninku da Allah an yi haka ko ba haka ba? An yi haka. To ba maganar yawan salatin ba, a ina kake salatu, sannan ya kake salatin. Kaga ina duk wanda na zo na bi shi sallar jana'iza, na gane cewa da ya kabbara farko mamacin sallar raka'a ta biyu, kuma kabbara ta biyu, wani salatin ya karanta ba salatin Ibrahimiyya, sai ma ka san sallah ba ce ba. Ba a karanta wani a gurin wannan abinda annabi ya karanta shi ake bukata, haka canza. Amma wasu mutanen akan wannan ma in ka ce a gyara shi abu ya zama bala'i, sai abu ya zama fitina. Mun riga mun san cewa maganan inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Da haka al-iktisar min as-salati, yawaita salati ga manzon Allah yana da cikin mafi girman abin da ke sa ɗan adam ya samu kusanci da Allah. An fahimta ai? Ibn al-Qayyim ya yi littafi sunansa Jala'ul Afham fi as-salati was-salati 'ala khayri al-anam, ya yi shi ne daga ciki da ya tashi kawo fa'idodin salatin annabi, sai da ya kawo fa'ida ta fi 40 sai wa annabi salati. Haka masu cewa ba ma salati ƙarya kuke yi, a'a, salatan da wasu malamai suka kawo suka ce a ajiye na annabi shi ne ba mai daba. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu, ko kuna cin mutane ka kuma musu adalci. Mun yadda da salati inda shari'a ta bayar cewa ana an saki abu mun bashi a saki, inda ta yi kaidi mun bashi awa a kaidan shi, nan ba za mu ainihin wato fara ba. Ya kawo fa'idodin salati ga annabi wajen fa'ida guda 40, amma duk da haka Ibn Qayyim ɗalibin Ibn Taymiyyah ne ya rubuta littafi Jala'ul Afham fi as-salati was-salah, amma kuma wannan iya kallon ka ce maka makiyin annabi, kuma ya san Ibn Taymiyyah nan, wannan Ibn Qayyim ɗalibin Ibn Taymiyyah ne. Ibn Taymiyyah nan shi ya rubuta littafi As-Sarim al-Maslul ala Shatim ar-Rasul, zararren takobi da yawo jini na wuce a kan wuyan wanda ya zagi manzon Allah. To yanzu waɗannan su ne malaman, amma kuma duk da haka wani na iya kallon ka ce maka makiyin annabi, maka san annabi. Yawai jama'a a daji a ci gaba da yawaita salati ga annabi, musamman daga yau Alhamis a yau daren Juma'a, inda da rana ta faɗi ba alamis, daga daren Juma'an nan zuwa gobe ranar Juma'a. To da Allah jama'a a daji a ci gaba da fatan salatin annabi. Abu na takwas shi ne mahabbatu as-sahabihi wa ali baitihi, san sahabban manzon Allah da kuma mutanen gidan annabi. Wannan gaɓoɓi ne duka kowace gaɓa tana buƙatar lokaci, amma za mu tsallake su. Kamar da mun san sahabban manzon Allah da kuma ahli baitin annabi, wanda ya haɗa tun daga matan annabi da 'ya'yan annabi da dangin manzon Allah, wanda hatta kan wannan matsala akwai rikici da dama tsakaninmu da wasu. Inda kana kallon yanzu yadda wasu ƙananan yara suke hawa TikTok suna zagin sahabban annabi lamba ta ɗaya, kaga yaro ya hau social media yana kallon sai na Abubakar ko Umar yana ce musu 'yan isa. Matan manzon Allah ba su sha ba. Ahlul annabi yana da ahlul baiti guda biyu, akwai ahlul baiti na nasaba, sannan akwai ahlul baiti na surukuntaka. Allah dama ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra. To yana da ahlul baiti na surukuntaka shine sihir, sannan akwai ahlul baiti na nasaba. Sai sayyidina Ali da al-Imam Hassan da al-Imam Hussein da waye da waye, wayannan ahlul baitin annabi ne ta fuskar nasaba. Amma matan annabi ahlul baitin shi ne ta fuskar surukuntaka. Annabi ya koma zuwa ga Allah ya bin mata guda takwas. Shi yasa dan ka gane annabi ba daidai yake da kowa ba ta fuskar matsayi a gurin Allah. Duk mace in ta gama idda a duniya, duk wani na son ta sai ya aure ta. Amma Allah kai tsaye ya buga guduma ya ce wa ma kana lakum an menene an tu'zura wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abadan. Ba abadan Allah ya ce. Saboda haka matar annabi ba za ta gama idda ba wani ya aure ta, dan Allah ya kare mutuncin manzon Allah. Ka duba a gani mutumin da yake da matsayi a gurin Allah, Allah da kanshi ya sa doka cewa bayan shi ba a yarda ba duk wacce ta aure shi doka ne, kada wani ya zo ya aure ta dan tsare mutuncinsa. alaga ta malin ya kake tsammani rigimar Zainab binti Jahsh ka duba gani lokacin da Zaid ya saki dan ma kar ai ku rutani anan doran kasa ka duba yadda Madina take a lokacin yana cikin dalilin da yasa duk tarin tirin sahabbai babu wanda aka kira sunan sa sai Zaid a Qur'ani amma ka duba gani lokacin da ya saki ta ai Allah madaukakin sirri cewa falamma qada Zaid min hawa tarin shi ce zawajana ka daga ta malam auren da Allah ne ya daura da kanshi daga saman sammai bakwai sai ka san wanda aka daura mu wannan auren kashi ne a wajen Allah sai saboda kan ma a taron dauran auren anan a ce annabi ne ya daura a shiga rigima wasu zo su ya aure masu wani Allah sai ce duk kowa ya fita a ciki falamma qada Zaid min hawa tarin zawajana ka mun muka daura auren tunda wanda zai wani abu ne da aka zo ana ta surutu ana cewa ya aure matar kanshi waye Allah yake kai bari ku zama kana Muhammadin a ba'ad min rijaliku annabi Muhammad ba baban kowa bane cikin ku walakin rasulullahi wa khataman nabiyina shikenan aka gama aka wuce gurin to wannan ka gani to haka ya shafi jikokin manzon Allah da ƴaƴan annabi mun yi karatu kwanan nan mun faɗa mun ce annabi yana da ƴaƴa guda bakwai kudin mata uku maza cikin tsarin Allah Allah ya sa dukkan su guda shida shi ya rufe su da hannu dan haife su kuma akwai hikima gurin Allah wajen yin haka wanda ce ya bari bayan ya bar duniya yace ba da iwa za ta biyo shi ita ce na farko dan Aisha tana faɗa ta ce wata rana mu matan manzon Allah gaba ɗayan mu sai da aka tara mu ba wacce ba ta nan yace muna zaune sai ga na Fatima tana zuwa kan namishi ya ta mashiyata rasulullahi in ka ga tafiyar daga nesa za ka kuka ba aiki ne ke tafiya tana zuwa manzo Allah ya zaunar da ita yace marhaban bi nasi barka da zuwa yace sai mata magana a kullun sa na dama sai ta kuka sai ya sake mata magana a kullun sa na hagu sai ta dariya sai ta ce tunda nake ban taba gani ba a lokaci to mutum ya dariya ya kuka sai yau da annabi ya mata ce me ya faru ke da ba ruwanci wannan tsakanina da babana ne da manzon Allah ya rasu sai na da Fatima take bana na Aisha labari ke lokacin da kiga na shigo gida ya mun magana ta kullun dama ya ce min ne idan na bar duniya babu dadewa zan bi shi yace mata kowace shekara mala'ika Jibrilu yana zuwa ya karanta min Qur'ani ne muraja'a sa so daya amma wannan shekaran naga so biyu zo yace to zuwan sa so biyu na fahimci ba komai bane ajali na ne ya kusanto yace to na fahimci ba dadewa zan bar duniya yanzu sai ce wa ni'mat salaku ana laki madalla da ni in zaman miki ba gabaci in yi gaba ki biyo ni daga baya yace wannan abin ne da ya faɗa shi yasa na kuka sai ta yi ce mata sannan kuma yanzu ba za ki yi duk da ma ke shugaban mata a aljanna kuma ayyan manzon Allah na Fatima ita ce karama a cikin su domin duka muna son su tunda ayyan manzon Allah ne wanda annabi ya ce ta fi mun yadda ta fi ko ba shi kenan ba sannan mun ce idan aka ce da aka tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tsakanin nana Aisha da Fatima wacce ta fi sai ce idan za a yi la'akari da bangaren uba to idan nana Fatima ta miƙi za ta yi alfahari da ubanta duk duniya ba yadda za ta miƙi dan ba ubanta ya kai baban Fatima in kuma za a alfahari da miji to idan nana Aisha ta miƙi duk duniya kuma babu mijin da ya fi mijin Aisha kaga duka muna son su muna son matar manzon Allah muna son ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na kar ƴan uwa a gurgurde ihya usunnati ilahi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan alama ce ta san manzon Allah abu na goma shine istinabul bid'i ni santar bid'a saboda manzon Allah ne fa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa min da kuma hadisin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd to in dai daga cikin kana san annabi dole ka dinga ni santar bid'a abu na goma sha shi ne ash-shauqu ila liqa'ihi kaji kana begen cewa ina ma Allah ya hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hadisin Abu Huraira, annabi ya ce min ashadd ummati li hubban, mutanen daga cikin mafi tsananin soyayya gare ni, na san wasu mutanen da yakunu da ba'adi sunna wanda za su kasance a bayan sai ya ce waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, ayyansu yana gurin ina ma da ya danne yake daukar iyalansa da dukiyarsa ya bayar kunta gare ni. Sannan abu na 12 na suratuhu waddifa'u an sunnatihi, taimakawa annabi da kuma kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya shiga cikin litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, dan haka sai ya zamanto daga cikin alama san annabi a kai taimakawa addinin annabi, ya ba sunnar annabi kariya, wazzabu an shari'atihi wa raddu ala shubahatil mukhara hawlaha bil hikmati wal ilmi, da duk wata shubaha da wasu matsiyata ke tayarwa yanzu, tunda yanzu ka san yanzu har mawaka sun koma takarijin hadisi suke yanzu, eh saboda ilimi ya yi sauki. Kaga mutum kawai mawaki ne sai ne ke sai ce shi bai da hadisi kaza ba, bai dalili a akan molanta ba wani ma'auni na ilimi. Abu ne ka uku ta'azimu hadisihi wa taslimu li sunnatihi, girmama hadisin annabi da kuma yi kauya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce mana wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, bai yi wa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace ibadallahu wa rasuluhu, idan Allah da annabi suka hukunta amran kaga na kira a siyaki na sharadi, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mutum ya ce shi yana da zabi yi ko bari. Sannan abu na 14 alhadaru min mukhalafati amri, dole ya zama kana taka tsantsan ya saba umarnin annabi, saboda ayi Allah ne yake ya hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Sannan al-imam Ahmad ya faɗa cewa al-fitnatu huna ash-shirku, la'allahu idha hadda ba'd qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg fa yahlita, kuma in annabi yana faɗa wani abu kace ƙarya ne, daga nan suka fara samun matsala suka cewa daga nan sai da hali. Saboda haka abu na 15 shine ar-ragbatu fi murafaqatihi fi janna, kaji cewa kana kwaɗayin ya zamanto ka abokanci annabi a cikin aljanna. Allah da yake wa man yuti illaha war rasul fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alayhi, me yace min annabiyina, kaga annabawa da Allah yanzu gobe alkiyama idan aka tashi, tunda an ce wanda ya bi Allah da bi manzon Allah, tunda ai asali dalilin saukar ayar wani sahabi ne zai zo sallama manzon Allah ya ce ya rasulullah, saboda yadda Allah ya jarrabe shi da san annabi da kauna annabi, sai ya zo ya kalli annabi in ya koma gida in ya tana sai dawo, sai ce to ni yanzu babbar damuwata ba wai shiga aljanna ba, in na tana in na mutu in ka mutu ko na shiga aljanna, in dai ba za mu haɗu ina da damuwa. Sai manzon Allah ya faɗi cewa ai Allah ya tsaka da man yuti Allahu war rasula, to yanzu idan aka shiga aljanna ga kaga annabawa suna tare da su kuma ba a da ra'asin ga shugaban baki da Allah, dan baka ga wani mutum a kafancin bai na ruwanka da shi, eh ka ba ruwanka da shi ko kowa. To na ga malam Hamza ya tsaya, bari mu faɗi nukotin a tsara shi a gurguje ba sai na shirhi ba. Amalu bi sunnatihi wa da'wati ilayha, aiki da karantawa annabi da kuma kira zuwa gare ta. Saboda haka annabi ya faɗa na sha tablighu sunnatihi wa nashru hadisihi, isar da sunnar annabi da kuma yaɗa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na 17 at-tamassuk bi sunnati inda kasarat al-fitan, lokacin da fitintuno suka yi yawa yanzu, kokarin da abin da ya faru mai manzon Allah ya ce ka koma a matsayin shi ne majinjinarka, wannan alama ce daga cikin alamomin cewa kana son manzon Allah. Na 19 shine mahabbatul ansar wa ahlul iman, son mutanen Madina da ma'abuta ainihin wa ko imani. Sannan na 20 as-sabatu ala sunnati hatta al-mama, kokarin cewa bari in tabbata akan sunnar annabi hakan hadu da Allah akan haka, wannan yana daga cikin alamomi manya da za ka iya kokarin gane cewa wa'annan su ne abinda za a auna duk wanda ya yi da'awar cewa shi masoyin manzon Allah ne. Allah madaukakin sarki ya tsara mana san annabi, so na gaskiya Allah ka samu rayi a sankaran tuwarsa, Allah ka samu mutu a kanta. Zan yi kokari danan da ga malam Hamza Yafi ya tsaya kan wa bi hadir kaji da kifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu
akbar. Amma muna gani gaskiya anya za mu je mu san mu malam Allah shi ne ba. Kai zai gara sa wanda ya fara. Muna addu'a kuma muna fatan insha Allah kuma da wani lokaci muna da cikin wannan karatu ba mu ci gaba muna da karatu insha Allah kuma ba mu ji ba sai ba sai ko kai numbar ko wannan abu amma akwai abin da
shi ne ko kaman ya na kaso kaso ai kaga abin da kawai kamata a kiyaye shi a fazazi kasancewar sa ba annabi ba yana yin kaso amma ni na karanta 20 na tun daga farko har ƙarshe kuma alhamdulillah gaban malaman da suka san aqida muka karanta ta to din da yake akwai matsala wanda za su faɗa mana so bin nisba da yaban da alfazazi wa manzon Allah kana iya bashi maki kace ya ce da kuran da ke ciki in akwai bai wuce kaso 5 cikin 100 ba babu ko wata jarabawa duniya da wani zai zauna ana bukatan maki 100 ya shike 90 ko 95 ka kayar da shi an gane to kawai matsalar da aka samu su mutanen mu sai suka yi runto sai suka ce na sai saboda alfazari fa ya mutu cikin hijira 600 da wani abu ba gara su an gane so yana nan ina ban hasi a kan shi bari in baka misali yanzu a cikin ishiriniya akwai inda alfazazi yake faɗa yana rantsuwa yana cewa halabtu bizil arshi allazi fawqa hustawa ina rantsuwa da Allah wanda daidaita a saman arshi yanzu mutanen nan muna rigima da su akan Allah daidaita a arshi kullu duk ba rigima da su amma ga alfazazi cikin 20 yana cewa halabtu ina rantsuwa bizil arshi allazi fawqa hustawa da Allah wanda daidaita a saman arshi to saboda haka kuma galibin kalmomin da alfazazi ya dinga amfani da su iktibasun su yake yi ta Qur'ani da Sunna kalmomin ga wanda ya karanta saboda haka ba za a ce ba kuskure ba amma dai mu da muka karanta littafin gaban malamai ba nazari muka yi ba kuma malaman da aka da sun san karatu sun san aqida mun san cewa abin da kawai za mu ci shine Allah ya ji kansa Allah ya wasa eh ba dan cijiya ba dan cijiya bane ba dan cijiya a wannan kuma ba bai wayana wannan wata magana ce sai za a dauki in kana karanta littafin akwai dadi yaban annabi ne ko amma sai a bude shi a karanta a matsayin ibadar da har ana jin cewa ya kai Qur'ani ko ya bi kaga wannan ai ba daidai bane kuskure an gane babu wani littafi da yake da daidai da littafin Allah subhanahu wataala ko sunnar annabi kasancewar ta bayani ne da Qur'ani sai sa muke da wahayi biyu muna da alwahyi al-matlu da alwahyi al-maqru tilawar qur'ani ake ita kuma sunna karanta ta ake ba tilawar ta ake ba sai yasa zaka ga a sallah ita ba za ta yi ba dole sai ta hada ba sai yasa tun daga kiran sallan da ikama takbiratul ihram kaga ai sunna ce abin da ke alaka da qur'ani a sallah daga karatun fatiha sai sura in kai ruku'u kaga sunna zaka karanta tasbihi ne sujjada haka har zuwa karshen sallah abinda zaka ci gaba da karantawa kenan abin kai to kaga ko shi mujarradin tilawa ba a hada lafazin sunnar annabi da lafazin qur'ani in za a yi ita sunna karanta ta ake ba tilawa ba amma qur'ani ya tilula ko hakka tilawati tilawar sa ake saboda ka kuskure ne ba a yi wannan
Yeah.
Ai sharadi ne shi yasa kaga ai ba a yi a bayyana. Ko Makka da Madina in kaje kaje suna yi a bayyana wasu kila sai in kalma ta biyu ko uku ya face wa mutum wannan ba ne. Kuma ina sallah azhar ko la asr in kalma ta biyu ta face wanda ke sallah a inda ake asautawa ba laifi ba ne. Sai dai ɗan Shi'a dan su saba wa sunna su suke sallar jana'izar a bayyana. Kuma ka je ka gani zaka ga abin da ka sani a sunna tsarin sallar jana'iza ba shi suke yi ba, wanda ka kabbaran ma ba hudu suke ba biyar suke tare da mu a sunna ya tabbata har kabbara takwas ko tara na yi, amma su a aqida su duk wanda ya mutu aka mai kabbara hudu ka sallar munafikai aka mai. Saboda sun ce sallah nawa ake da shi a dare da wuni biyar, to sun ce in dai kai ba munafiki ba ne in an zo kabbara biyar za a ma, in ka mutu aka ma kabbara biyar to amma ka sallar munafikai ne, haka suka faɗa a nasa addini. Alaga ta malan kasa samu shiga wani babi. Yana magana ne yanzu a inda abu ne yanzu misali yanzu idan kai kabbara bayan an yi ne a kama me ya kamata karanta wanda ka zo ka ji shi ya karanto salatin annabi da tilawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Allah salati yake da kyau zaka bi shi sallah in ka bi shi sallah ta yi me yasa ba ta yi ba abu ne a fili to da su gane ba ana inkari bane cewa salatin bai da kyau a'a saboda komai da muhallin shi wannan kuma kai da kanka ba kai ba duk wanda ka same shi yanzu an kabbarta sallah duk muhimmancin da salatin annabi yake da shi sai kan yana karanta salatin annabi a makuki kun fatiha kai ka san ba za ka bi shi sallah ba dan wallahi ka tabbata in ka bi shi sallah ba sai ba tare da kuma girman da salatin annabi yake da shi yanzu na same ka kana zaune ne dan kare ina ce assalamu alaikum Allah sai ce min la ilaha illallah muhammadur rasulullah Lalla ya sallama ya ce wa alaikum assalam da kalmar shahada wanne yake gaba da wani wajen falala amma lokacin da na yi sallama wannan shi Allah yake bukata ya mun to mutanen nan wasu suna sanar da gangan sai su mutu da kai ga kai ya me
Ina wajen salatu. Thank you.